Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barka da wannan la'asari ya masu sauraro. Da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na rana. Yau Alhamis 18 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Aisha, kurarin hula akalla tara aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Syria da ake ganin kasar Jordan ce ta kai dan auna masu safarar kwayoyi da makamai. Sojojin Amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya Laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na Houthi guda 14 a yammacin Yemen. Sannan kasar Pakistan ta ce sojojinta sun kai hare-hare kan mabuyar dan ta'adda a kasar Iran kwanaki biyu bayan da Iran din ta kai harin bom kan waɗanda ita ma ta ce dan ta'adda ne a Pakistan.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma muhawara ce ta kaure tsakanin al'ummar Niger bayan da Prime Minister kasar ya kai ziyarar kulla dangantaka da wasu kasashe. Ko wani irin ra'ayi suke bayyanawa?
Mu mun tabbatar da babu wata maslaha ta kasa saboda hudda ce wadda suke son don su kawo wannan sojoji na Wagner.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za ku ji tabakin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau a game da irin rawar da ƴan wasan Super Eagles ke takawa a gasar cin kofin Afirka ta bana. Yayin da a yau suka tunkari Ivory Coast ne masaukin baki.
Mun zana da ƴan wasan nan mai magana, mun zana da masu horar da su mai magana kuma sanin cewa Dibo da Abuwa kuma suna aiki a kan su kuma insha Allah muna tabbatar da ƴan Najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba.
A cikin da kawo muku shirye-shirye na musamman albarkacin bikin cika shekaru 40 da kafuwar VOA Hausa. Za mu kawo muku wata hira da cika soron nina Alhaji Yahaya Babangida. Sai kuma shirin lafiya Umar Jiki wanda Hauwa Umar kan gabatar a duk ranar Alhamis. Za a saurari shawarwarin likita a game da matsalolin da ke tattare da shan barasa ga mata masu juna biyu. A yau ma za mu sakuro kaɗan daga cikin sakonnin da kukan aiko mana ta email. Amma kafin mu kai gabatar muku da duk waɗannan, yanzu ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Fararen hula akalla tara ciki har da yara biyu aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Syria da ake ganin kasar Jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen labarai da wata kungiya ta sa ido. Masarautar Jordan ta tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da Syria a yan shekarun nan kuma jami'an tsaronta sukan yi shela loto-loto ta daukar matakan murkushe masu yunkurin fasakwarin kwayoyi da makamai akan iyakarta da makwabciyarta wadda yaki ya daidaita. Jiragen yakin Jordan sun kai hare-hare kan wasu unguwanni da wani wurin adana kaya wanda ke lardin Suwaida na kudu maso gabashin kasar inda suka kashe mutane tara da suka hada da yan mata biyu da mata hudu a cewar kungiyar ta sa ido kan harkokin yaki a Syria tana mai bayyana al'amarin da kisan kiyashi. Sojojin Amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama da daren jiya Laraba kan wasu wuraren cilla makamai masu linzami na Houthi guda 14 a yammacin Yemen a cewar bangaren da ke kula da harkokin sojin Amurka a yankin wato USSETCOM. An loda makamai masu linzamin saura kawai a cilla su kuma sun kasance masu matukar hadari ga jiragen yan kasuwa da kuma jiragen yakin ruwan Amurka a yankin a cewar bayanin na USSETCOM. Wannan mataki da yan ta'addar Houthi masu samun goyon bayan Iran suka dauka na ci gaba da yin barazana ga jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa tare da kawo tangarda ga zirga-zirgar jiragen yan kasuwa a kudancin tekun Bahar Al-Hamar da sauran mashigogin ruwa da ke kusa a cewar General Michael Eric Cullen, kwamandan USSETCOM din.
nan ba da jima ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran yanzu dai zamu bude taskar rahoton mu daga Jamhuriyar Niger a daidai lokacin da Firayim Ministan Jamhuriyar Niger ke ziyarar kasashen Rasha a Turkiya da Serbia muhawara ce ta kaure a cikin kasar tsakanin waɗanda ke ganin lokaci yayi da Niger za ta iya yin hulɗa da duk kasar da take so da kuma waɗanda suke ganin cewar kamata yayi Niger ta nesanta kanta da kasar Rasha da kuma sojojin hayarta na Wagner waɗanda suke ganin shigowar su Niger ba za ta amfani kasar ba Haruna Mamman Bako na dauke da cigaban rahoton
Biyo bayan raba gari da kasar Faransa da makurar sojojin Faransa daga Jamhuriyar Niger da ma ziyarar aiki da Lamin Zan Prime Minister Jamhuriyar Niger ke yanzu haka kasashen Rasha Turkiya da Serbia ra'ayoyi ne suka bambanta tsakanin ɗan kasar game da gina sabuwar hulɗa da kasashe irin su Rasha ko sabanin haka Malam Basiru Kadi Ummani shine shugaban kungiyar malaman makarantar boko na sakandare ta Ijes Niger ya ce wannan sabon salon rungumar sabon kawance da waɗansu kasashen zai haifarwa
mu matsayin malayan kasa kuma muna sababbar tamaha ga a samu abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokinmu na cikin gida na siyasar mu ta cikin gida ba su taɓa al'adunmu na kwarai ba su sa mu yaƙi tsakaninmu kuma ba su katantane mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin kasa kamar irin yadda aka gani ga Turai amma waɗanda ya sa suna da bakar siyasa wanda suka jawo fushi ɗan kasa aka kore su ɗan kasa za su sa ido su gani shin akwai bambanci tsakanin waɗancan ka Turai ankura ko kuma duka dai ne
sai dai a cewar Malam Sahaddin Muhammadu mai ta'i da tsohuwar gwamnatin Bazoum Muhammad da sojoji suka hambare ya ce ba wani tasiri da hulɗa da kasar Rasha ke iya kawo wannan kasar
su irin wannan hulɗa da suke son su kawo mu mun tabbatar da babu wata maslaha ta kasa saboda hulɗa ce wanda suke son dan su kawo wannan sojoji na Wagner kuma kowa ya gani sojoji na Wagner irin ta'asa da ta'adi wanda sun kai a kasashe kamar irin su Central Africa kamar irin su mali kansu kawo wannan sozawa na Wagner na farko ga kasa matalauci aka mata mu ba zai iya yiwuwa ba saboda shugaban kasa shugaban jamhuriyar Alhaji Bazoum Muhammad ya hade shi wanda idan yana da kuɗin da zai iya shiba da dala 10,000 wajen kusan miliyan 6 da wani abu na sefa dan saboda soji soldier guda in 1,000 zaka dauko kenan dan kadanin kiyasa wajen kusan miliyar 7 har da transportin su da sauransu kenan wannan kuɗin sai a saka su don ayi ekipan soza nan tu wannan hudan da suke son su yi suna son su yi ta ne kawai dan su kare kanun su
a cewar Malam Nuruddin malamin wata tsangaya a garin Tawa wannan ziyarar aiki ta Prime Minister Jamhuriyar Niger Muhammad Lamin Zan a kasar Rasha da Turkiya da Masabiya zai iya shimfidawa Jamhuriyar Niger wata sabuwar dardumar cin muriyar arzikin ma'adanan kasar da Allahu ya kowace ma Niger din
wagga tahiyar shi Prime Minister yayi zuwa kasar Rasha tana nuna cewa yau ne za ta ke manuwa ba zancan ka je Turai ne a cilin sa maka kai da arzikinka kai da kayanka amma sai an bibi abinda an ka dama a baka kenan hulɗa ta arziki ta kasuwanci zamu yi shi ne akan mutunci akan yarda da juna akan kowa ya san matsayin kowa
da dama daga cikin ƴaƴan jamhuriyar ta Niger ne ke tunanin garin wannan ziyarar Prime Minister Muhammad Lamin Zan a gabascin Turai zai sa ɗan kasar su dara kasancewa tun lokacin samun ƴancin kai daga tura mulkin malukiyar kasar Faransa har yanzu ɗan Niger na cewa ana ibar ma'adanan kasar alhali talakan Niger na ci gaba da ɗanɗana kudar sa Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger
a gaida na mutan Kwadni sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington sai kai tsaye yanzu ga ƙarshen labaran duniya
To Aisha kungiyar Red Cross a Amurka ta ce akwai matsanancin karancin jini alhalin ana matukar bukata ta yadda rabon aga karancin jini irin hakan tun shekaru 20 da suka gabata yawan masu bayar da gudunmawar jini ya ragu da kashi 40 cikin 100 saboda wasu dalilai da suka hada da COVID cututtukan da lokaci kan zo da su da kuma rashin kyan yanayi Linda Lewis ta shafi shekaru da dama tana bayar da gudunmawar jini saboda wasu dalilai na radin kanta tace
I have the ability to do it because I know not everybody can I know there's shortages and then
Linda tace ina iyawa kuma na san ba kowa bane zai iya na san akwai karancin kuma an yi ta samun masu cutar sankara a gidanmu a baya sannan gudumawar jini da ake bayarwa na taimakawa ma masu fama da cutar sankara. Saboda haka, wannan wani abu ne da zan iya yi don taimakawa ma mutane ko da kuwa ban san su ba.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Yayin da ake ci gaba da taka leda a wasannin gasar cin kofin Afirka AFCON a kasar Cote d'Ivoire, shugaban kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau a wata hira da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya ce suna baiwa 'yan Najeriya hakuri akan abin da ya faru a wasansu da Equatorial Guinea, kuma a yanzu sun dauki matakin kaucewa sake faruwar hakan. Kana ya ce suna da kwarin gwiwa sosai akan 'yan wasan Najeriya.
Alhamdulillah, kamar yadda ka sani dai an dai fara wannan gasa ta cin kofin NAFE Africa ranar 13 ga wata Janairu, kuma mu Najeriya mun buga wasan mu ta farko ranar 14 ga wata, wato ranar Lahadi kenan, da kasar Equatorial Guinea. Kuma kamar yadda kowa ya sani, wannan wasa ta kare da ci 1-1. To alhamdulillah, mun gode ma Allah, duk da yake ba da zaɗin da muka tsammani bane, wannan shine wasa ta farko da aka buga. Tsari na group ma muna da sauran wasanni guda biyu, kuma mutane sun ga irin yadda yaran mu suka yi ya kokarin su, musamman ganin damammakin da aka ta samu na samun cin gwalagwalai. To ina tabbata ma 'yan Najeriya cewa wannan ba mu dauke shi da wasa ba, kuma mun zanna da 'yan wasan nan mun yi magana, mun zanna da masu horar su mun yi magana, kuma su annan suna diba wa'annan abubuwa, kuma suna aiki a kansu, kuma insha Allah muna tabbatar da 'yan Najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba. Insha Allah, daga wasan mu ta gaba wanda za mu buga da kasar Ivory Coast, za mu na samu nasara a wannan wasa, kuma za mu kitare zuwa daga wannan gurbin namu. Saboda haka ba ni da wani damuwa, ba ni da tashin hankali, na san cewa insha Allah yaranmu wannan farawa ne, ba wai wani abin matsala ba ne. Saboda haka 'yan Najeriya su ci gaba da mana addu'a, ba abin da muke nema gare su in ba addu'a ba, kuma insha Allah ba za a ba su kunya ba, kuma insha Allah yaran su tabbatar mana da cewa za su diba da kurakuransu ko za su canza, ya Allah.
Alhaji Ibrahim Gusau kenan shugaban kungiyar kwallon kafar Najeriya. To albarkacin bikin murnar cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryenta, kuma wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari har ila yau ya tattauna da cikasoron mina Alhaji Yahaya Babangida, ga abin da ya shaida masa.
Yawa, ranka dai da farko suna da kuma adireshi.
Ta suna na Malam Suleiman Yahaya Babangida, cikasoron mina nufe anwasai gado da masu bargo kingdom birthday kirariya a gaye dan iyan zurbi sarkin yakin binnin tsaba.
So gida radio na muryar Amurka a bana cikin ikon Allah ya cika shekaru 45 da fara shirye-shirye cikin harshen Hausa. Me zaka ce?
Alhamdulillahi, muna tanya su murna da kuma jajircewa da suka yi da fahimtar da al'umma labarai masu muhimmanci da sanin ya kamata, da kuma kusan ko ina a duniya ana jin su. Alhamdulillahi, muna alfari a matsayinmu na Hausawa wanda yake su an taimaka jama'a wanda ba su jin harshen Turanci suna jin labarai masu muhimmanci da suke faruwa a duniya. Saboda haka wannan gido dole abin yabawa ne, abin sa musu albarka ne, kuma shekarun da suka kai ko a shi ake cewa daga shekara 40 mutum ya zama cikakken mutum. So haka mun tabbatar da cewa ko taba jin sun samu wata lalura wadda jama'a suke tarba, sai dai muna kokari su kara jajircewa saboda irin yanayin da ake ciki.
Dama tambayar da zan maka kenan, ko akwai wata shawara ko kuma kira ga su ma'aikatan gidan rediyon nan ta yadda aikin su zai kara inganta?
Kira da zamu yi shine sai su duba yanayi, kuma da yake yanzu wani abu mutane sun koma wannan labarai na waya, to amma gaskiya duk da yake mutane masu muhimmanci wanda suka sa abin da suke ba su wasa da murya Amurka da BBC da irin gidan su radio na Kaduna. Muna kira ga gwamnati da al'umma mu yi kokari mu tawa a wannan gidajen radio addu'a, da kuma su kansu ma'aikatan su jajirce su zama masu zakalo abubuwa masu muhimmanci na al'adunmu da addininmu, saboda yanzu jama'a saboda wannan gidajen watsa labarai na social media suna neman su, kuma ba abu bane zaka samu takamammen labari. Takamammen labari yanzu sai duka same shi kamar irin gidan muna kukumura ga manyan kasa. Don Allah a dinga sauraron wa'annan kafofin watsa labarai irin su kamar NTA labarun karfe 9 da sauran su BBC din da kuma Voice of America, nan ne zaka samu takamammen labari ba jita-jita ba. Saka ma'aikatan su jajirce su aikin su saboda Allah. Allah ne zai biya su. Okay, to na gode.
Alhaji Yahaya Babangida a cika sorun Mina. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan illar shan barasa ko giya ga mata masu juna biyu da ma jaririn da ke cikin ciki. Kamfanin Breweries na Najeriya ta kamfanoninsa guda biyu na Maltina da Amstel Malta sun kaddamar da wani kamfen mai suna Mission 90 wanda aka tsara don ba da shawara domin a hana mata masu juna biyu shan barasa. Wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kashi 59 cikin 100 na mata masu juna biyu a shiyar kudu maso kudu suna shan barasa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. To likita, menene ma illar shan giya ga mace mai juna biyu?
Illar da giya ke iya haifarwa ga mai daukar ciki, ita shan giya zai iya sa ta in state of maye, za ta iya fita hayyacinta ya zama na mata fadi, tana amai da bai kamata ba, wanda ciki zai iya sa mace amai. Amma kuma in ta sha sosai yana iya sa ta amai, yayi causing mata more problems. That some problem kuma wajen iya cin abinci ko ta ci abinci yadda ya kamata, bebinta ya growing da kyau, sannan ba ta iya kula da kanta da kyau yadda ya kamata ba, ko kin tsakanta da sauransu.
Shin akwai wani mataki na juna biyu da mace za ta iya shan giya kuma abin ba zai mata illa ba? Misali idan ciki na karami, abinda a turanci ake kira da first trimester, wato watanni uku na farkon ciki?
Mai juna biyu bai kamata tana shan giya ba, ko kafin ta dauki ciki zuwa lokacin da za ta dauki ciki har ta sauka bai kamata tana shan giya ba. Dalili shine yana iya ita illa yawa abin da take dauke da shi illa. Akwai abin da muke kira preconception care, kamar zuwa ne wurin likita a ba mace shawara yadda za ta tafiya da rayuwarta, abubuwan da za ta kiyaye, abubuwan da za ta yi da zai zamana kafin ta dauki ciki tana cikin koshin lafiya, kuma abin da za ta haifar ma ya zamana ko ta zamana suna cikin koshin lafiya throughout pregnancy har haihuwa. Giya dai ga mace mai juna biyu yana da illa kama daga lokacin da su dauki cikin nan, ko da abin da muke kira first trimester, second trimester, third trimester, ne daga daukan ciki tun yana karami har ƙarshe, duk sanda ta sha giya yana iya samun matsala akan abin da take dauke da shi.
To likita, wace shawara zaki ba mu mata masu juna biyu don kauracewa shan barasa da ma sauran mutane baki daya?
Shawara da zan iya ba mata shine su kauce wa shan giya. Ma suna sha rayuwarsu ne su dan sha, ko kuma masu sha da yawa ne a lokaci guda, wato binge drinking, ko masu shan watakila da ke giya din daban-daban, ya bambanta daga wanda bai da karfi zuwa mai karfi sosai, ko beer, ko wine, ko spirit. Mata masu su dauki ciki gaskiya su kiyaye, domin yana da illa throughout. Kuma muna kira ga mata ba lalle masu shan giya kade ba, akwai masu ciwon hawan jini, akwai masu cututtuka daban-daban na siga, na koda, ko kuma wanda ma lafiyar su kallon ma abin da ke damun su, ko ba su yi aure ba suna tunanin da za su yi aure, ko kuma sun yi aure din suna planning za su samu hayyafa, su ringa zuwa wurin likitocin su suna tambayan preconception care, wato shine wannan inda muke zama da su, ba su shawara a yi musu, a ba su shawarwari yadda ya kamata, abubuwan da za su kiyaye, abubuwan da ya kamata su yi, yadda ya kamata su ci, abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi kamin nan su dauki ciki, domin a samu mujoy din mu in obstetrics shine a samu healthy mother the healthy baby at the end of the day. So giya abu ne da mace lalle ta hakura da shi lokacin da take dauke da juna biyu, ko ba don komai ba, din tana so ta ga abin da ta haifa ya fito lafiya lau, ita ma ta zama lafiya lau.
To likita, wasu sukan ce idan mace ta sha giya ko kuma barasa mai zafi bayan ta haihu yakan taimaka wajen wanke cikinta ko kuma wajen fito da jinin da ke cikin cikinta. Shin a likitance haka ne ko kuma yaya abin yake a likitance?
A gaskiya giya bai da wani role to play in terms of way abinda muke kira postpartum hemorrhage ko zub da jini bayan haihuwa, illa iyaka mun san cewa asibiti da haihuwa asibiti kuma inda aka samu kwararrun likitoci da nurses wato midwives wanda suka iya daukan haihuwar mace, shine zai iya yin abubuwan da ya kamata in ma mace tana da risk in bleeding, ya zamana sun kiyaye bata zubar da jini ba bayan ta haihu. Amma wai giya ya taimaka wajen hanawa ko wanke ciki, wannan bai da wani fa'ida, bai da basis.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja don jin irin illar da shan giya ke yi wa jarirai da ke cikin ciki. To likita, shin wace irin illa ko kuma illoli shan giya ke haifar wa jariri? Wato a lokacin da mace ko kuma mahaifiyarsa ke dauke da cikinsa.
To giya tana da matukar matsala akan jariri. Na daidai ana iya barin jariri nan zai iya mutuwa ko a ciki ko ya barin shi. Sannan za a iya haifa shi a matsayin bakwaini ko kuma a haife shi da abin da ake cewa birth defect a Turanci. Wato zama kenan wani bangarorin jiki na da matsala. Misali, kan yana iya zama dan karami, kwakwalwar ma ta zama karama, ko kuma kamar su fuska ana iya samun abin da ake cewa cleft lip or palate, wato ya zama kenan akwai wani barkewa, rashin hadewar labba da kuma dasashi. Ana iya samun matsala a zuciyar shi a haife shi da abin da ake cewa ko rami ko wata huda a cikin zuciyar. Ana iya haifar su da matsala da ta shafi gabbai da sauransu. Sannan suna iya zama sun samu matsala ta rashin ji, kunnen su baya ji, suna iya samun matsala ya kasance ba za su iya magana sosai ba, wato communicating problem, ya zama suna da problem da communication. Suna iya samun matsala ta koyan abubuwa, koya musu karatu ko koya musu sana'a ko wani abu, duk sai zama musu suna da matsala wurin koyon irin wannan. Sannan yana shafar hatta dabi'ar su, sai zama ka ga yaro abin da ake cewa irin antisocial behavior. Duk waɗannan matsaloli shan giya ga iyaye yana iya kawo shi. To da duk wannan abin da ake faɗa wanda a Turanci ake kiran su fetal alcohol spectrum disorders, da ana ganin sai idan uwa ce kawai ke shan giyan nan. Amma bincike ya nuna cewar hatta iyaye maza idan suna shan giya to yana shafar fa jaririn nan. Har wani bincike da aka yi kwanan nan suke ba da shawarar cewar duk namijin da yake son zai haihu, yana planning zai haihu, wato zai aure da sauransu, suna ba da shawarar cewar kafin matar ta dauki juna biyu ya guji shan giya akalla wata uku kafin ta samu juna biyu, saboda haka giya tana da matukar matsaloli akan jarirai.
Shin illolin nan na dindindin ne ko kuma zai iya zuwa ya warke daga baya?
To matsalolin nan gaba ɗayan su na dindindin ne, idan sun samu jariri to na dindindin ne sai dai a duba wani abubuwa da za a yi da za a iya taimaka wa jaririn amma in dai sun faru to sun faru kenan kuma na dindindin ne
mace za ta iya shan giya a lokacin da ciki ke karami hakan za a iya cewa ba zai illatar da ko kuma ba zai wa yaron da ke cikin cikin ta illa ba musamman idan aka yi la'akari za a ce ai cikin karami ne da sauransu
babu wani matakin juna biyu da za a iya cewa mace za ta iya shan giya asali ma ya kamata a ce ta daina shan giyan nan akalla wata uku kafin ta samu juna biyu sannan kuma ya kasance har ta gama daukar daukar juna biyun nan sai har ma bayan haihuwa tana cewar fa giyan nan an sha ta tana shiga har cikin nono nonon uwa saboda kake nan koda bayan haihuwa kin ga za ta shayar da jariri tana shan giya to tana shayar da yaron nan giya ne kuma zai masa illa matuƙa
to daga ƙarshe likita wace shawara zaka ba ma mata domin kauracewa shan giya musamman ma mata masu juna biyu
to shawara da zan ba duk matar da take son ta samu juna biyu ko take zaton za ta iya samun juna biyu to ta guji shan giya sannan kuma idan ta samu juna biyun nan kenan shine ma dai ya mafi cancantan ma a hana ta shan giyan nan kwata-kwata saboda giyan nan za ta yi wa jaririn nan illa wanda ita ma kanta da take da juna biyun za ta iya samun illoli sannan kuma shi jaririn za a samu illa wannan illa kuma illa ce da za ta yi zama har tsawon rayuwa wata ma illar ya kasance babu wani abu da za a iya yi a kanta
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin suka bamu. A madadin Dr. Surayya Awal Suleiman da Dr. Lawal Musa Tahir da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma sai kaɗan daga sakonnin da kuka aika mana ta email.
Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina daga bankin jami'ar jama'a da ke ci gaba da kai har-har a sassan kasar mu musamman a arewa da ƴan ta'adda ke yi inda suke sacewa game da halaka jama'a akan abin jimami da damuwa ne. Da fatan gwamnatoci da hukumomin tsaro za su kara azama sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu ƴan ta'adda a ko'ina suke. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce a jihar Mutaneja abu biyu sun faru an samu kifewar kwale-kwale sannan kuma an yi nasarar cafke kasuwar gumin dan bindiga sai mu ce Allah ya kiyaye gaba shi kuma dan bindiga muna fatan za a gaggauta hukunta shi domin ya girbi abin da ya shuka. Salam biyo Hausa. Al'amarin faduwar darajar naira a Najeriya kullum ƙara tabarbarewa abin yake yi kuma darajar naira ga idanun duniya ita ce darajar ƙasar mu ta Najeriya. Allah dai ya kyauta. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Malam Umaru kan baya wuri. Sai sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce Allah ya yi faruwa a wutar rikici da ke neman tashi tsakanin Pakistan da Iran. Dan gaskiya a halin yanzu rikici tsakanin bangarorin biyu zai zama tamkar riba ga wasu kasashe da ba sai mun ambata sunansu ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa da ke fatan alheri. Cin mai yarjejeniya na tsakanin Isra'ila da Hamas kan barin shigar da ƙarin kayayyakin agaji zirin Gaza bayan da kasashen Faransa da Qatar suka shiga tsakani wannan lamari ya yi daidai. Mu dai fatanmu Allah ya sa ya dore.
Wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaicen fararen hula a kalla tara ciki har da yara biyu aka kashe yau Alhamis a wasu hare-haren jiragen sama a Syria da ake ganin kasar Jordan ce ta kai kan masu safarar miyagun kwayoyi a cewar kafafen labarai da wata kungiyar sa ido. Isra'ila yau Alhamis ta kai wasu hare-hare kan wasu mayaka a arewaci da kuma kudanci zirin Gaza a yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa wani harin da Isra'ila ta kai Rafa ya halaka mutane 16. Harin da aka kai Rafa wanda ke kan iyakar Gaza da Masar ya jira kan wani gida a cewar ma'aikatan lafiyar.
Masu sauraro da wannan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na rana yau Alhamis. Amma insha Allah zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, sai wanda ya sada mu da ku Mr. Chan. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a ƙara sauni lafiya, amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe na tafiya.